عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 20 غو رمضان اجر من زن الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan 3 miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna roko Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa wadanda zai karbi ayyukan su yanzu dai 10 ta farko ta kare 10 ta biyu ta kare idan mutun ya fadi a cikin 10 ta farko kuma wasu sun ci wasu sun fadi 10 ta biyu ma wasu sun ci wasu kuma sun fadi yanzu saura 10 ta karshe guda daya ita ce wadda ake so a fafata a ciki wanda wani daga cikin magabata ya ce wannan wata kasuwa ce yanzu ta rage wanda magabata su kowa yakan yi iya abin da zai yi a ciki ya fafata saboda ya samu nasara a ciki domin wannan faduwa idan aka fadi wannan karan to ita ce faduwar da la haula wala quwwata illa billah domin zai iya yiwa mutun yayi faduwa ta har abada zai iya yiwa mutun yayi faduwa mai tashi wanda ana iya tashi idan Allah ya taimaki mutun koda ya fadi ya kara ganin wani Ramadan din to wata kila faduwar tashi da sauki in kau akai asara mutun ya fadi ya dafsha baki sannan kuma ya kasance faduwan nan ya zama na bai kara ganin wani Ramadan din ba to la haula wala quwwata illa billah daga cikin magabata akwai wani wanda ake ce man wannan Usmanun Nahdi rahimahullahu ta'ala yana cewa su dai magabata ba sa wasa da 10 guda uku 10 na farko ita ce ba sa wasa da 10 nan wanda muke ciki wanda muka shiga yau ita ce 10 na ƙarshen Ramadan wannan 10 na ƙarshen Ramadan magabata ba wanda yake wasa da ita hasali ma shugaban halitta shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce idan mutun idan wannan kwanaki 10 suka zo aka ce shadda mai zarahu Annabi yakan zage damtse wasu suka ce abinda ake nufi ma magabata sukan nada abun kwance su ne su jingine dan a san ma maganar bacci cikin 10 nan a bacci ya kare duka ranakun waɗannan 10 nan daraja gare su matuƙa dukkan su gwalagwale ne amma ba inda suka fi zama gwalagwale kuma kaman da daddare da rana suna da muhimmanci da daddare suna da muhimmanci amma ba kaman da daddare saboda haka a raya kwanakin nan da abin da yafi kowane abu saukin samun lada kuma gashi saukin yi a baki mun karanta littafi anan wuna ana ce mai wato kaifa tutilu umrakal intaji da kuma kaifa tarfa'u darajataka fil janna da kuma kaifa tusaqqil mizanaka wanda ya rage mun shine kaifa tamliku qusuran fil janna duka littattafai ne wanda wani bawan Allah ya rubuta yace wannan yaya zaka yi rayuwar nan taka ka bunƙasa ta cikin aiki kai 60 ko 70 amma aje can a ganka kana da shekara kaman 1700 ya za a yi kai su ya za a yi ka raya wannan abun nan ba ya za a yi ka nauyaye ma'aunanka ya za a yi ka daga darajarka a aljanna duka cikin kwanakin nan in mutum yana so zai samu wannan saboda haka sai ya dunkule su ya ce ana samun wannan matsayi ne a cikin 10 nan na ƙarshen Ramadan duk wanda ke son ya bunƙasa rayuwarsa ya bunƙasa ta ko ya nauyaye ma'auninsa ko ya daga darajarsa a aljanna ga lokacin daga su shine cikin wannan 10 nan ya ce ta hanyar yawan tahlil la ilaha illallah ina jin ko ranar nan sai da na gaya muku na ce wani malami ya ce daga cikin abin da ke sa a samu ma'auni yayi nauyi sosai cikin kwanakin nan ba kaman mutum ya yawaita cewa la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi sannan astaghfirullah wa atubu ilayhi sannan kuma mutum ya zo ya ce allahumma atik riqabi minan nar an mutum ya rika yin wannan allahumma atik riqabana minan nar allahumma ballighna lailatul qadri mutum ya yawaita waɗannan abun nan yana yawayi a cikin irin waɗannan, sannan bayan haka nan duk abin da kai ka kai ka kawo ka gama ka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Idan kana yin waɗannan abubuwan a cikin waɗannan kwanakin, to kana yin abin da zai sa ma'auninka ya nauyi, sannan darajarka ta ƙaru, sannan kuma mutum ya samu kasan da wanda bai haka ba bai samu ba. Ku daure ku gane waɗannan abubuwa suna da gayatar ahammiya, kuma su ne lokutan da ake so a girmama. Wannan shine kwana goman da aka yi magana cikin goman da aka ce magabata wasu wasa da su, su ne waɗannan kwanakin. Waɗannan kwanakin goma babu wasu daruruwa a wurin Allah da suka kai su daraja, su ne daruruwa guda goma. Inda aka yi magana akwai yini guda goma, akwai dare guda goma. Waɗannan daren na ƙarshen Ramadan su ne daruruwan da babu daren da ya kai su daraja, saboda akwai Lailatul Qadri a ciki. Lailatul Qadri khairun min alfi shahrin. Idan mutum ya riski aikinsa a cikin wannan daren, ya samu daren Lailatul Qadri, to ko ya shekara 83 in dai ba wannan daren a ciki, to wannan daren guda ɗaya ya fi waɗannan shekaru 83 da mutum ya yi a duniya da wasu kwanaki ba. Shi yasa ya zama Lailatul Qadri khairun min alfi shahrin. Saboda haka jama'a, kowa ya nemi wannan dare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma lokutan da ya ci aka ce a neme su a zage damtse don neman waɗannan dare. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, wanda duk ya tsayu a cikin lailatul qadrin nan yana mai neman lada, yana mai imani, yana mai neman lada, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Malaman suka ce an ce man qama ba ana nufin sai ka tsayu daren gaba ɗaya bane, a'a, kayi ibada sosai, ka zama kayi ayyuka sosai, saboda in an tashi lissafi cikin waɗanda suka tabu kai zama kana ciki. Kamar an ce ne tsayuwa arfa ba ana nufin sai ka wuni a tsaye ba, a'a, kana filin arfan kai tasbihin ka daga zaune, kai daga kwance ka tashi, kai sallah, kai ibada, kai addu'a. Musamman kuma cikin waɗannan kwanakin ana so mutum ya yawaita yin addu'a. Addu'a tana da gayatar ahammiya, Allah yana son a roke shi a cikin waɗannan kwanakin. Fad'uni astajib lakum, ku roke ni ni kuma in ansa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wannan duk wanda suka abun nan ba suke yin girman kai wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, ba sa sai menene ma aya, sai yadkhuluna jahannama dakhirin, za su shiga cikin wutar jahannama, ana tunkuɗa su ciki wulakantattu. Saboda me? Ga hanyar da za su roƙi Allah. Mun karanta a farkon azumin nan, nayi bayanin nan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wancan littafin, wato wannan subhanallahi tuhfatul dhakirin, a ciki yana cewa wato addu'a ita ce makamin mumini, kuma ita ce ginshikin addini, sannan ita ce kuma hasken sama da ƙasa. Ya ce bana gaya maku wani abu wanda in kun yi shi ba, Allah zai ɗora ku a kan maƙiyanku, sannan ya kwararo maku arziki. Suka ce a gaya masu, ya ce shi ne ku riƙa roƙon Allah dare da rana. To musamman a cikin waɗannan kwanaki guda goman nan babu daruruwan da suka kai su. Idan kuma ana maganar yini-yini ne, to shi ne yini na goma wancan da shi ma aka ce an ce magabata ba sa wasa da goma-goma guda uku. Goma ta farko ita ce wannan goman ta ƙarshen Ramadan da muke ciki yanzu, sannan goma ta biyu ita ce goma ta farkon watan Zulhijja. Ba sa wasa da wannan shi ma, saboda an ce babu wasu kwanaki wanda kyakkyawan aiki ya fi soyuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar waɗannan kwanaki guda goma. Su ne kwanakin Zulhijja. Idan mutum ya yi aikin alkhairi a ciki, kowane iri ne yana samun lada babba, yana samun abin da zai yi wanda zai taimake shi ya samu ma'auninsa ya nauyi. Goma ta uku ita ce goma ta Muharram. Idan aka zo watan farko na Muharram, kalandar Musulunci aka ce an shiga watan Muharram, to kwana goman nan na farkon shi magabata ba sa wasa da su. Wasu suka azumce su gaba ɗaya, kamar yadda yanzu ka azumce wannan goman. In kana da tunani in aka zo wannan Zulhijja, shi ma sai ka azumce wannan goman na farko ko taran farko har ranar Arfa. Idan kuma aka zo goman na Muharram, su ma ka azumce su har zuwa tasuwa da Ashura, in ka kasa kai tasuwa da Ashura. In kuma ka bi wancan kwandon, cikin nan ka aje kai zamanka, cikin nan sai ka zo ka ɗebo ruwa kawai ka zubar, fa shike nan ba. Saboda mutane ana gaya musu kullun su mutane inda suke nema. Ran nan da muka yi magana aka ce in ka ga wanda suka halaka a lahira, to gaba ɗaya 'yan neman rukhsa ne. Ga inda ake nuna masu ku yi ku samu lada sosai, sai su ce ai can ma ya yi, su yi zaman su ƙi. Suna murna in an ce masu sun fi son wanda zai ce masu kada su yi akan wanda zai ce su yi, saboda ba sa son bin umarni. A zo a ce ma yau a ce ma ga wani lokaci da zaka dauka an gaya ma kai in ba daƙiƙi bane a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama yawman fi sabilillah wanda ya azumin kwana daya saboda Allah aka ce Allah tabaraka wa ta'ala zai nisantar da jikin shi daga wuta shekara 70 sannan kuma sai ga hadisi yazo ya ce maka in kai shidda a watan Shawwal shi kuma ga abin da za a yi ma wai dan wani ya ce ma wai wani bai yi ba kai sai kai ma ka rike wannan haka ne ma mutane izgili in ga wani yana yi ka ce wai ku je ku yi ta wahala za a gane wane ne ya yi wahala in an je can an ce ma kwana daya in kai an nisantar da fuskar ka daga wuta shekara 700 shekara 70 kuma ba wanda ya isa ya ce maganar nan ba ingantatta bace sannan ita ma waccan din ba wanda ya isa ya ce ba ingantatta bace a ce in kai azumin Ramadan ka gama sai ka zo ka bi da kwana 6 tun magabata amma in wani ya ce shi fahimtar shi ba haka bane sai ka saki wannan ka bi wancan yo ko a hankali aka auna ma magana aka ce mutum 100 sun ce abun nan daidai ne mutum daya ya falle ya ce ba daidai bane in dai ba wani abu bane ya kawo na aya ko na hadisi wanda zai tada duk maganganun nan kai kuma ka saki waɗannan ka ban shi kana cikin mahukata to amma fa kowa ya dau abin da yake so kowa ya dauki abin da ya ga dama in an zo ana magana dukkanin da azkar da tasbihin da ake a ce mutum yayi tasbihi ka yawaita la ilaha illallah a cikin kwanakin nan dan ita ce za ta sa ita ce mafificiyar kalman da Allah ya fi so ka rika jinjina mai da ita in kana neman wani abu wurin Allah kalman da ya fi so ka jinjina mai ciki ka ce la ilaha illallah a ciki idan za ka yi roƙo kuma neman wani abu mafi girma abin da za ka fara roƙo ka nemi cewa kana son ya gafarta ma ya karbi tubarka in kai wannan duk abin da zai biyo baya ka buɗe kofar shi ba mutum sai yi gaya mutane a gaya mutane mu dai abinda muke so Allah ya san mun gaya muku wanda ya ga dama ya yi wanda bai ga dama ba ya yi ka ga dama ka zaɓi abinda ka ga dama ka je ka bi leda ba dalili sai ka makaman banza duk a gaya ma mutum a ce magabata ga abinda suka tafi malaman ƙasar nan ga abinda suka tafi malaman duniya ga abinda suka tafi wai kawai saboda wani mutum guda ɗaya kai ya saba ya ce ga fahimta shi ne kai kuma duk ka saki malaman duniya gaba ɗayansu ka zo ka ɗauki mutum ɗaya sili wanda bai cikin lissafi sai dai wanda wurin gabaye wanda ba su abin da suke ba ina gaya muku maganan nan ne sarahatan in za ku ɗauka ku ɗauka in ba za ku ɗauka ba ku ɗau abin da kuka ga dama amma ba yiwuwa malaman duniya su ittifaki akan matsala su ce wannan matsala ingantatta ce ko ma akwai wani dalili ga dalilai malaman duniya malaman kasar da kake ciki manya-manyan malaman da ke kasarka wanda ka sani da wanda za ka ji da wanda za ka gani duk a yi masu fatawa guda ɗaya su ba da amsa iri ɗaya a koma littattafan magabata kowa ga abin da ya faɗi amma mutum ɗaya ya ƙiƙa a wuri ɗaya ya ce shi ba za a yi ba kai kuma ka ce kai ma shi ka bi to da kai da shi dai a gano wane ne ni na gaya muku ne wanda zai ɗauka ba raddi kuma nike ba amma karatu muke yi littafin muka karanta yau da safe shi ne muke isan muku da saƙon don wani ya zo yana cewa da Allah wai a taimaka mu zo kuma a yi muku ba zai yiwu ba saboda mata sai da muka ci wajen awa 2:30 muka gama to ku ba ku da wannan lokacin da za a iya cin nan su wasu sun zo nan tun 8 ana ta yi ku ne aka rike ku yanzu wani ya sha ruwa nan ya daina zuwa to kaga ba zai yiwu ba su ko wasu tun 8 suna nan aka zo aka fara wajen 11 da wani abu ba a gama ba sai wajen karfe 2:30 to ku ba ku da wannan lokacin kuma matsalolin nan guda 38 ne kuma Allah da ikon shi mun bi su ɗaya ɗaya a takaice mun dunkule mun yi maganar su an gama a ciki muka karanto waɗannan karatuttukan kuma kama shi wanda kake yake cewa shi kuma bai yarda da duk malamin duniya da zai wata magana ba in ba shi bane bai yarda da shi ba dan haka ko mun kawo hujja ba ta da amfani mun ce Sheikh Salul Munajjid ne yace dama shi bai yarda da su ba an ce malam wani ne babban malami yace shi bai yarda da wannan ba in an ce Ibnul Qayyim yace bai yarda ba in an ce Ibnu Taymiyyah yace bai yarda ba to ban san yanda za a yi ba duk littafin da zaka kawo duniyan nan in dai ga ra'ayin shi nan to bai yarda da wannan ba in ka ce Bukhari yace yace Bukhari ma yana ƙarya in ka ce Imam Muslim yace shi ma bai yarda ba to gurin masu hankali kenan to masu hankali kenan to duk abin da aka ce yace bai yarda ba ma haka ban mutane da mutane na da ma'auni su ma da ba suna da abin da za su auna ba fa mutane kwasan abu kawai suke yi karan mahaukaciya suke kwasan addinin nan kawai kasu ne mai kwasan karan mahaukaciya amma kowa zai ji in dai kadai bo abinda muka sani mu dai malamin mu Allah ya ji kanshi har ya bar duniya din maganan da zai yi zai ce ku yi ta karatu in ba ku yi karatu ba wata rana wasu za su mai da ku kaman kwallo kwallon da yara ke bugawa su buga ku ta nan ka rasa abinda zaka yi in ka dawo gaba ɗaya ka zo ka ce kai ka rikice ka rasa menene gaskiya shikenan sai ka tafi kai ta lalube haka fada rami amma gaskiya a fili take abu a fili yake magabata sun tafi akan kaza tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har mabiyansa sahabbai suka taho kuma yazo ya gaya mana yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar haka ya gaya mana wani wurin yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa iyyakum wa muhdathatil umur wani wurin yazo yace wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashiyyun ku dai abinda zaku yi as-sam'u wa ta'a ku ji ku abun nan ba saboda wanda yake so yazo yayi abun nan din su mutane ne ba su gane yanda abun nan ba a so ai ta magana akan wani abu ya kamata mutum ai magana akan magana ilimi amma abun da yake sa nake maganan nan yanzu shine saboda ku domin idan ka kuskura bayan mun gama wannan zaman nan aka ce an yi hutuna ka bugo man waya ka ce me zaka ce game da Sittu Shawwal zaka ji abinda zan ce in na gaya ma shi sai ka wuni kana jin zafi dan zan kukunduma ma zagi ne a to ai sai jin zani ke magana yanzu ne zan wallahi zan zage mutun ne duk abinda ka tambaye kan wannan magana da nayi yanzu nan inda ga baya mutum yazo ya bugo man to ya za a yanzu to me zan ce to me zan ce to abinda zan ce nan to zaka ji bashi da dadi saboda kanka ce min kanka tambaye kawai ka je ka dawo abinda ka ga dama amma ka ji dai abinda na ce yanzu amma mutum daga baya ya bugo waya ya tambaye wai menene za a yi ha ha in kuma kai ban test kai ban sakwai man abin nan ki ansawa in na ga rubutu ki rubutu in kai magana kuma ka sha zagi na gagga tambaye ni ina riga na faɗi abin da na fahimta game da waɗannan abubuwan na fahimci ko na faɗi maganar magabata kuma na ji abin da aka yi kuma babban sarkin yaƙin da ke wurin nan wanda ke hawa ne ma mutane rashin mutunci na san ba makarantar da na san ya yi karatu saboda haka na san muna sane da komi inda zai zo haukan membari shi ma ya hau membari ya faɗi maganganun da ya ga dama ni ban san makarantar su ba na dai san asalin inda na san yana sana'a to saboda haka in kuna so ku karatu ka faɗi abu da ilimi ake magana ba da ƙarfin tsiya ba a iya danna mutane da ƙarfin tsiya ko ka danne wata rana kana ganin sun dannu wallahi rar da suka fito sai ka sha mamaki ba a danna mutane da ƙarfi da ilimi ake danna mutane da gaskiya mutum ya jiya gamsu ya yarda wannan abu gaskiya ce sai ɗauka amma in dai ka kafa mutane akan ba daidai ba a kwana tashi ba za su gane saboda haka ba ilimi ba wasa bane da ilimi ne ake tafiya alayyati halin dai kwanaki goma su nake magana a kiyaye kwanaki goman nan kowa yayi abin da yake ganin zaka yi iyayenka ka dage kai abin da zaka yi kuma asali an ce daga cikin magabata alaman cewa kayi aikin alkhairi an karba shine ka bi da da'a a bayan da'a kana gama wata da'a sai ka fara wata da'a kada ya zama na goman nan ka zo yanzu tun farko ma ka gaji goma ta farko ka gaji ka zo ta biyu ka gaji ka fara ja baya kuma yanzu in wannan ta zo sai ka ƙara ja baya ka faɗi kenan kamata yayi wannan goman ce zaka ƙara zage damtse da abubuwa muhimmai da aka ce kai a ciki saboda ka samu ayyuka masu kyau a ciki sannan kuma an gama goman nan an zo Ramadan ya ƙare radda aka ce ɗaya ga watan Shawwal ai kaga an shiga kuma kwanakin Hajji kenan haka da'a ce bayan da'a to kai kuma in ka yadda in kana so to bayan nan ka dan shakata sai kai Sittu Shawwal wannan fa ko ina zamu je ba zamu faɗi ne ba zamu janye ba mu ba zamu ce wai kada ayi ba sai dai kai ka dauki wannan kaga dama in lokacin yayi in ka dauki ba za ka yi maka je ka ki in kuma ka dauki za ka yi kai amma mu mun san ingantaccen magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yayi azumin Ramadan sannan ya biyo da shidda kuma bayan nan to za a bashi lada kamar yayi azumin zamanin gaba daya ko an ce Imam Malik bai yi ba, ko wane ne aka ce, ko ma menene, shi kuma ya fita ya ce duk abin da aka ce maku ni na ce ku auna shi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan yayi daidai to ra'ayina ne, in bai daidai ba ku jefar da magana ta can bayan bango ku dauta manzon Allah. To kai sai ka dauki wanda kake so yanzu, to da ka sai ko ya dau abin da yake so, kuma ba a isa a musanta wannan maganar ba. Wata rana shi ya hauke minbari ya shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum a duniyar nan yana da maganan da za a karba, yana da wadda za a yar. Wata rana a gano wata kila ya faɗi magana ko bai sani ba, ko yayi kuskure a matsayin shi na dan adam, ko kuma bai gani ba, yace sai mai kabarin nan shi kadai ne duk abin da ya faɗi kawai shikenan. Amma in ba shi ba, kowane mutum akwai maganan da zai faɗi a iya ganin kuma maganan nan ba ta inganta ba, ko a ga wani abu, ko kuma ya faɗi abin da shi bai gani ba, shi ma ya aje baka sani ba. Babu wani da za a ce ya san duk abin da manzon Allah ya faɗi. Sai sa aka rubuta littafi aka ce rafa'ul malami anil a'immatil a'lam. Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi rafa'ul malami anil a'immatil a'lam, dauke zargi daga waɗannan jigajigan. Suka yi maganganun su suka ce ga inda aka samu sabani, ko a annabi yana raye ma akwai hadisan da zai faɗi sai a samu rashin fahimta, fahimta wannan ga fahimta wannan ga yadda ya fahimta. Suka kawo misalai suka ce sannan babu inda aka ruwaito akwai wani daga cikin sahabbai da ya kewaye duk maganganun manzon Allah, ce duk abin da annabi ya faɗi ya sani, ko matan shi a cikin gida akwai maganan da suka faɗi, wata ta faɗi aka ce a wannan a sanin ta ne, amma ai zai yi a ɗakin waccan kuma ba haka yi ba. To ya za a kewaye komi? Zai iya yin wani aiki tunda shi rayuwar shi gaba ɗaya addini ce, zai iya yiwa a can ɗakin yayi wani abu saboda yana da dama, ko saboda lafiyar shi lau, ko saboda yana jin nishadi, sai yayi wani abu a can ɗakin, sai ya je can ɗakin kuma ko bai da lafiya, ko bai jin nishadi, ko yana jin gajiya, ko yana jin bacci, sai yayi abin da ya a can ɗakin duka iri ɗaya. In yayi sallah raka'a 8 a can, ya je can yayi raka'a 2, wata wannan ta ga 2, wannan ta ga 8, mata za ta yi 8 ta sani ba, wannan kuma ta ce 2 ta sani. Wani ranan ne ya yi ma magana, wani ya ce mashi ai wai idan mutum ya zo sallan daren nan sai ya ƙara 10, ya wuce 13, to ya nuna ya ci gyaran annabi ne, saboda haka shi bai da babu wani abun nan, su abun da suka sani kenan. Sai mu ce fahimtar ka ce wannan kai kuma malamin da ka bi shi kuma ba shi kadai bane malamin duniya. Sheikh Nasiruddin Albani shi ya tsananta wannan magana akan nan wurin, to kuma wanda ba shi ba su kuma ba haka suka ce ba. Har littafi ke akwai kuma ma adadu raka'atin salatin layl da aka yi magana aka ce ba ta da iyaka. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi aka ce mashi yaya sallar dare take, da wani ya tambaye ya ce shine kai sallah raka'a 2 ka sallame, raka'a 2 ka sallame, raka'a 2 ka sallame, kai ta yi idan ka ga alfijir ya kusa fitowa sai kenan sai kai wuturi. An ce guda 12 ce. Salul Uthaymeen ya zo cikin sharhin Muwatta, ku duba yana na a ciki yayi wannan magana, sannan ya ce kuma duk hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo da shi da sifar kana, to ya nuna akwai radda ba haka yake yi ba. In dai akwai kana a ciki, to akwai wanda kuma ba haka bane. Na ɗaya kenan. Sannan ya ce aka koma kuma sharhi na usul mustalahul hadith, idan aka ce kana yaf'al kaza sai aka zo kuma aka ce amara bi kaza, to ana sa amara ya danna kana. In dai akan ilimi za a yi magana, in an ce yana aikata kaza sai kuma aka ce ya ce a yi kaza, to in aka zo nan in ba haduwa suka yi daidai ba, wanda za a fifita sai a ce wanda ya ba da umarni ya danna aikin shi, saboda wani lokaci yakan yi aikin da ba wanda zai iya yin irin shi, wani lokaci kuma yakan zaɓi mafi sauƙi saboda kada wasu su wahala, domin in yayi irin shi wasu za su ce dole sai sun yi. Lokacin da ya riƙa yin wisal yana hada azumi shi yayi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku bai sha ruwa ba kwata-kwata, sai wasu suka fara yi, sai ya gane ya ce na samu labarin kuna hada azumi har sai kun yi kwana uku ba su sha, ba ku sha ruwa ba. Suka ce mun ga kana yi ne, sai ya ce babu wanda yake daidai da ni, babu kamata ku aje ku rika yin azumi kuna sha kuna ajewa. Ya ce ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni. Sai Ibn Taymiyyah ya zo ya ce menene hikiman ya ce yana ana ciyar da shi ana shayar da shi? Ai idan ana ciyar da shi ana shayar da shi ba magana azumi kenan ba. Sai ya ce abinda ake nufi dalilin tsoron Allah da yake da shi ba mai irin tsoron Allah irin nashi, an cire mai sha'awar ci da sha, shi kwata-kwata baya ma jin su saboda tsoron Allah. To wane ne kuma daidai da shi? so sai sabo sai sauka ma mutane saboda haka in aka zo magana a kaida ta wannan musalul hadith aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata kaza ko ya ce kaza to sai a dauki wanda yace in an samu sabanin cewa ga nan yace ga kuma wajen aiki sai a dauki wanda yace akan wanda ya aikata haka ake yi haka suka ce ko ba ni nace ba ku koma cikin sharhin mota yana nan ka ji karkashin hadisin zaka gani saboda haka wasu sai su ce ai in ka wuce guda 13 kai wahalan banza kai wane ne ka ci gyaran annabi kai wahalan banza to kai ka gaya musu ba ku za ku bada lada ba ba kuke biya ba amma dai daga cikin magabata akwai ma wanda suka rika yin rakawoyi 36 ne akwai masu 40 ma kuma duk muna da littafi akan haka in kai ne ka fi su gane magana annabi shikenan suka rike naka amma mu mun san magabatan nan na gaba da mu ba a makwatanta mu da su kwata kwata to kaji ma to to kaji to amma kwanduna fa da ilimi ake magana ba da ra'ayi ba kawai kaga abu yanda ka gana ma kawai kace abun nan bane to kun ji shi yace Albani yace shi ma Albani yana da littafin da ya rubuta yace salatu qiyamul layl yace waɗanda suka ce yace idan an ruce raka'a 10 an yi bid'a yace ya baranta daga wannan magana baka ce mu abu fa bid'a bayan maganganun magabata akwai hadisi akan shi kamar yanda shi wancan yace wai yin azumin sittu shawwal bid'a ce ba yadda za to ma bai ma san me bid'a ba ma ai haka ne bayuwa haka nan in ka ce fahimtar ka shikenan ka huta ka zauna iya nan amma ka dauko wani hukunci ka bashi na batanci bayan kuma magabata kenan kana nuna duk magabata kenan su yanzu abinda suke sun yi ba daidai suke sun yi bid'a ba daidai bane ko kana da fahimta ta ilimi to ka tsaya iya fahimtar ka amma in akwai magabata na gabaninka baka zuwa ka ture su gaba ɗaya ka ce kai ne zaka hau kujerar kowa kai ka bada hukuncin da shikenan an gama amma ko wannan duk kai a bari haka nan ya isa wanda zai ji ya ji kuma wanda bai ji ba kuma shi ya sani yayi abin da ya ga nama amma dai mun gaya muku Allah ya san an gaya muku ya fahimta muke nan kuma wanda fahimta muke amfani ba da fahimta wani ba kowa yayi fahimtar shi amma dai ni abin da yasa ma nake magana saboda wasu sai su ta dauko mutun su ta dauko sai ka je ka dauko magana a can ka dauko ka ce mutun shi zai ce akan wannan kai ka dauki wanda kaga tayi ma in kaga za ka yi salloli da yawa kai saboda magabata sun yi in an zo abun nan ka zo kai su Saudiya yanzu in kaje ka tafi can kaje umra in kai sun kaje in kai suka yi ta sallar kaje ka gaji kai dai ka fita amma ba kai saka je ka rike microphone kace su bari ba kuma ba goma suke ba ko goma suke yi to shikenan in ba za ka yi ba kai zaman ka in kuma ka je can ka bi su ko kuma kai inda aka yi ka gaji ka fita ka tafi ka amma ba goma su ma suke ba suna yin 10 kuma su zo su yi 13 kuma 23 kenan to kuma ta wuce 10 ko bata wuce ba to ciki akwai masu yin 36 akwai masu yin 40 ko ranan juma'a nan da muka yi magana ko wanda in ya je masallacin juma'a shi abun da yafi karfi shine sallar nafila dan haka zai ta nafila ne yana sallamewa har sai yayi raka'a 36 wanda daga cikin magabata jigajigai to kai in kaga biyu za kai kawai ka je kai biyun ka kai zaman ka in wani ya ce tashi ka kara ka ce ni biyu sun na gaji biyu zan yi amma kaka gama yin 36 kuma ka ce dan me yasa yayi bid'a ba ruwanka shikenan qauluhu yanzu fasara jiya mun yi waɗannan ayoyi ya karanta sannan kuma mun abun nan din su ina ganin tunda na cinye lokacin ba sai ya maimaita ba mu tafi mu je mu ji ma'anar ayat waɗanda za a fara ko wasu ba sun nan jiya sai ka maimaita Allah rawa maimaita alisu maimaita karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
بارك الله فيك ودنا آيوي كما يندكو كجي abunda na mun ce je in fadi shine lokacin da muke karanta wani littafi littafin komanda ne ko komanda ya zo ne littafin ka sabo sabon nan sabon nan mai farin bango silahul yaqazan li tardi shaytan daga je littafin komanda ne wannan littafin mun mamma komanda sai rada komanda ya fadi zuwa shi daidai sannan zamu ba wani aro to ya sunan na dace da aka gama yawwa ko wannan ba da gara rika tuna ba amma ka baka je ta kare ni na ehe sai mi daga nan a ira baki ta a ira ba baki ehe ko wannan ko wanda muke tuna ba ko wannan ka tuna da sunan littafin nan ka faɗi wannan ka faɗi na da mhm an ce iktinamul awqat ehe ittinamul awqat fil baqiyati salihati akaje eh daga eh a qabala qabala hujubi hadimil ladhati wa mushattitish shamli wa mufarriqil jama'ati kada wada eh zuwan da ya ko da ittinamul awqat eh yanda zakai kuma wannan shi ne kamata littafin kai amfani da shi a wannan goman karshen ittinamul awqat kai kokari kai amfani da lokacin ka yanzu fil baqiyati salihati a lokacin mun aikata ayyuka masu wanzuwa kai su daga cikin abubuwa masu wanzuwan nan ka rika cewa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah sune baqiyati salihati yanda zaka kara masu girma sai ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai ka ce adada ma khalaqa fis sama sai ka kara daukowa ka kara maimaita su ka ce adada ma khalaqa allahu fil ard sai ka kara dauko su ka maimaita sai ka ce adada ma khalaqa ma bainahuma sai ka kara maimaita su ka ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai ka ce adada ma huwa khaliq to ran nan ba wanda yafi kai ko mutun yayi su da yawa in bai masa wannan nadin ba ya nade su da wannan abun bai kamo ka ba shine sirrin haka ibnul qayyim wannan din ibnu taymiya wannan sheikh salul uthaymin da bin ba su ka fadi cikin littafin wabil sayyib kai masu wannan ko ka je can ka ce subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi mil'a ma khalaqa subhanallahi adada ma fis samawati wal ard subhanallahi adada ma ahsa kitabuhu subhanallahi mil'a ma ahsa kitabuhu ka subhanallahi adada kulli shay subhanallahi mil'a kulli shay sai alhamdulillahi nake so in ce sune farko alhamdulillahi adada ma khalaqa allah alhamdulillahi mil'a alhamdulillahi adada ma khalaqa الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أعصى كتابه الحمد لله ملء ما أعصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء سيكا كوما سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض سبحان الله ملء ما في السماوات والأرض سبحان الله عدد ما أعصى كتابه سبحان الله ملء ما أعصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء akace idan ka koya akace ka koya ma wani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Umama al-Bahili ya tambaye shi me kake yi wani tasbihi kake ya fadi wanda yake ce bari in gaya ma tasbihin da in kai duk yafi tasbihin da zakai
saboda haka a irin waɗannan kwanakin sai ka samu wannan ko kuma kai addu'a daga cikin jawami'ul kalim اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا كيوانا kai jawami'ul kalim ya danganta ga abin da ka samu in kai tazwihi can kai wannan waɗannan suna da gayatu ahammiya to can wurin da muka karanta shi a wancan littafin wannan silahul yaqzan litardi shaytan sai aka ce in kana so ka kori shaydan daga gidanka kana jin nauyin karatun karanta ayatul kursi sai karanta ayoyi guda biyu nan na farkon sura nan da muka karanta shine inda nace mun manta jawa mai magana ba sai kai hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa huwa ilayhil masir in nan ka tsaya shikenan ka kori shaydan daga gidanka gaba ɗaya lokacin shine wanda nace jiya mun manta cikin wancan littafin aka kawo shine silahul yaqzan litardi shaytan shi kuma wancan littafin asali shine iktinamul awqati fil baqiyati salihati kai amfani da lokacinka wajen aikata abubuwa waɗanda suke masu wanzuwa na kirki masu wanzuwa wanda za su taimake ka qabala hujumi hadimil ladzati tun kafin mai yanke jin dadi ta zo wa mushattiti shamli wanda za ta rarraba abun nan jama'a su wa mufarriqul jama'ati wanda take fasa jama'a mutuwa kenan ta zo ita ce ke raba iyali ita ke raba yaya ita ce matanka komin fadan da suke yi saboda kai suke fada yau ka mutu kwana wata hudu da kwana goma kowa za ta tafi garin su ya ta auri wani shikenan ba dai da ma ka fi saboda to ka mutu yaya in ba isa ba dan karami da ake ba umarni yau ya ce a raba wuri ya ce duk wanda ya kare mai magana za a buda da shi dama baba ke hana yanzu ba bayana babba giwa ta fadi mufarriqu shamli wa mushattitil jama'at kenan da kai ne shugaba kai ne jagora a koma da kai kake cewa sai ka fadi ayi yau an kai ka makabarta idan aka je makabartar nan aka duba da kabarin ka sabo da na wancan in aka dauki lokaci aka dawo ba a bambance kabarin oga da leburan shi an zama daidai shikenan an gama wannan shine mushattitu shamli kenan saboda haka waɗannan ayoyi kamar yadda ya karanta hamim Allahu a'lamu bi muradihi yace wa qad dhakarna ay ghayra ma marra mun ambato muku ba so daya ba anna hadhihi alhuruf waɗannan harufa da ake karatu da su afadat fa'idataini suna bada fa'idoji guda biyu al'ula shine na farko annal araba almushrikina fi makkah larabawa mushrikai a garin makka kanu qad mana'u almawatinina min sama'il qur'an sun hana mazauna gari suka ce su daina sauraron alqur'an nan hatta la yata'atharu bihi saboda haka su tasirantu da shi su rika ji ay fa yakfuru bi alihatihim sai su kafirce mu abin da suke bauta mawa fa akhbara ta'ala anhum fi qawlihi fi surati fussilat sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada labari game da su a cikin surati fussilat wadda tana nan gaba za mu karanta a ciki fa qala wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirta suna cewa la tasma'u li hadhal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun kar ku saurari wannan alqur'ani ku rika jefa magana in ana yi ku rika yasassun maganganu kuna izgili da shi saboda ku rinjaya ku samu nasara فكانت هذه الحروف المقطعه سيكسنتي waɗannan harufa da ake karantawa bi nagamiha alkhas saboda sautin da akai masa na musamman tastahwihim ai ta rudar da su idan aka karanta fayasma'u sai su saurara dole fakanat fa'ida azima ya zama daban ne lokacin da suke cewa kakku saurara sai aka ce in sun san wata ba san wasu ba in an zo karanta qur'ani sai ba su taba ji ba tintini sai su ji an ce alif lam mim kace kai mi za a fadi menene za a yi ba mu taba ji ba sai su saurari sauran dole zalikal kitabu la raiba fi dole su ji aka gane sun gano wannan sai a ce to a ƙara wani wurin an ce alif la an ce lam sai a ce ra ce to ba mimin za a ce ba kuma yanzu aka zo wani wuri aka ce alif lam mim suna tsammanin sai aka ce sad suka ce kai nan ma bata rasa inda za a yi sun saba da harufa da yawa wani wuri sai aka ce qaf to me za'ai suka zo nun ka daga nan sai suka rude suka ce wannan yafi karfin su dole kawai ba san ma me za a fadi ba dole a rika sau dan ba san me za a yi ba misali an yi da masu harafi ɗaiɗai an yi da masu harafi bibiyu an yi da masu harafi uku uku an yi da haka kaf ha ya ayn sad kai ai malam daga nan shikenan ai saka dan sai suka rude to wannan ya ba da fa'ida sosai a gane qur'ani daga Allah yake a lokacin nan ba a taba jin wata magana za a yi ta a duniyan nan a faɗe ta da waɗannan harufan sannan a faɗi magana mai kama hankali ta biyo baya ba sai lokacin da qur'ani ya zo yi wannan magana to da haka suka rude wannan shine fa'ida ta farko fa'ida tana da yawa wa thaniya fa'ida ta biyu annal mushrikina lamma asarru ala wato ala annal qur'ana lam yakun wahyan mushrikai lokacin da suka dage suka ce qur'anin nan ba wahayi bane wa innama huwa min jinsi ma yaquluhu shu'ara wal kuhan suka ce yayi kama da abin da boka yake fadi da masu sihir mawaka da boka yake suke fadi wa sabul asatir da wanda suke masu tatsuniyoyi ta'addahumullahu ta'ala bil itiyani bimithlihi sai Allah ya ce to haka ne ku zo da irin shi kuma wa huwa murakkabun wa mu'allafun min hadhihi al huruf ai shi ma an hada shi ne duka qur'anin tun daga farko har karshe ba an yi shi da huruf bane da harufa saboda haka ku zo da shi aka ce alif lam mim kuma ku yi aka ce qasin ku kawo naku kuma hamim kuma ku yi irin shi wallazi qawa ai hadhihi an nazariya annahu ghaliban ma yuzkaru al qur'an yace wanda wallazi ai qawa hadhihi an nazariya annahu ghaliban ma yuzkaru al qur'an ba'da dhikrihi hadhihi al huruf mithl al yace wanda yafi karfi da irin wannan tunanin wanda zai irin wannan haddanci ya arin jaya aka fade shi mafi yawa a cikin qur'ani wanda aka fara da shi shine aka ce alif lam mim tilka ayatul kitab kaga wannan tunka hamim tanzilul kitabi wannan ya fita da masa hankalin aka fada da wannan wanda ya fadi da wannan hamim wal kitabil mubin ba za su iya ba kuma littafin da kuke karyata wannan da kam gama an fadi hamim din aka caka masu sai a ce to shi wannan littafin dai duka gaba daya saboda haka shi yafi karfi shi yafi masu wanda ba yadda za su yi masu yi magana ga irin shi domin za a fadi maganan kuma a fadi magana daidai da abin da ake so fahatanil fa'idatani waɗannan fa'idojin guda biyu min ahsani mastanbatahu law sha'ni fi tafsiril qur'an yana daga cikin mafi kyawun abin da ma'abota fasaran alqur'ani suka fitar yana da matukar muhimmanci mutun ya rike waɗannan fa'idojin domin duk sauran an fadi wasu da yawa amma wanda suka fi girma wajen fa'idan da yasa ake fadin qur'ani da waɗannan harufa waɗannan biyun na ciki wama ada zalika wala yahsunu riwayatuhu abinda ba wannan ba bai kamata a rika ruwaito shi bali khalwihi ai li khuluhi min fa'idatin ma'qula saboda babu wata fa'ida wadda hankali zai rike sosai wala riwaya anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ai manqula babu wata riwaya da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa wanda aka ruwaito ingantatta kamar wanda za su ce an ce hamim ana nufin wannan suna ne ko kaza ko muhammad ko wani ko yasin suna ne ko taha suna ne ko duka waɗannan akwai maganganu a kansu amma ba su ne suka fi inganci ba mutum ne ya zo maimakon ya faɗi wannan ya ce Allah shi ya san abin da yake nufi amma dai daga cikin muhimman fa'idojin da ake yin waɗannan da hurufin muqatta'aha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ai wannan taha din da aka ce akwai abin da ake so a jawo hankali su saurara ya fito ko wa qauluhu ta'ala tanzilul kitabi min allahil azizil alim saukau wannan littafin saukakke ne ko saukar da wannan littafin fa yana zuwa ne daga Allah wanda yake mabuwayi masani ayukhbiru ta'ala annahu azza wa jalla huwa masdaru hadhal qur'an Allah tabaaraka wa ta'ala yana tabbatar mana wannan qur'ani daga wurin sa yake kuma maganan sa ne ba halittar sa bane duk da wasu na nan har yanzu ma ana ja da su mutazilawa suna magana suna cewa ko abun nan ne qur'ani abin da ya inganta a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani sifa ce ta Allah magana Allah ne ba halittar shi bane domin tun a risala aka gaya mana kuma wanda ma ke fadin magana wani lokaci shi kuma yace a rike risalan kuma risalan ita ta fadi tace shi qur'anin nan ba halittar Allah bane inda halitta ne sai ya tsufa ko sai ya kare ko sai ya wani abu saboda haka minhu bada wa ilaihi ya'udu, daga wurin sa ya faro kuma wurin shi zai koma. Saboda haka maganar shi ce daga wurin shi take kuma wurin shi za ta koma. Haka aka faɗa mana tun a risala ma. Saboda haka wannan shine abin da mutum zai rike yana so ya zauna lafiya. Ibi maganar magabata, in ko kaje kai kwashe kwashe kai kwashe kwashe, to ba za ka gane kwashe kwashe bane sai ran da ka shiga kabari ka ci duka. Dan maganan wannan aqida ce dole ne, ba abu bane wanda mutum zai yi inda ya ga dama, dole sai ya bi mai aka ce akan wannan, mai aka rike akan wannan. Shi yasa Imam Muhammad ya sha duka saboda ya canza wannan magana, har a wani wuri aka ce mai me yasa ba zai tauriya ba kamar yanda wasu suke yi, idan aka zo aka ce sai a aje masa Qur'ani a ce su zo su nuna su ce wannan menene, sai su zo su nuna da yatsa su ce hadha hadha hadha, su ce khalqullah, su daga hannu sama hadha, su nuna Qur'ani su ce wannan wannan, sai su daga yatsa su ce khalqullah, suna nufin yatsan su ne khalqullah ba Qur'ani ba, sun dauke irin nan khalqullah. Aka ce shi ma yayi, yace irin shi bai halatta ya tauriya ba, idan yayi wannan ga dalibai a waje suna ta kokowa suna so su ji me zai fadi su rubuta su tabbatar, yace in yayi tauriyan nan ba za su gane tauriya yayi, ba za su je su fadi magana a tsaida shi gaban Allah, saboda haka irin shi ba zai tauriya ba. Saboda haka wannan magana ce mai karfi, saboda haka Qur'ani sifa ce, magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, ba halitta bace, ba kaman sauran halittunsa da yayi bane, magana ce sifa shi ce. Shi yasa idan aka yi rantsuwa da ita tayi, idan mutum ya dauki Al-Qur'ani yace wallahi ya rantse da Al-Qur'ani wannan rantsuwa tayi, idan ya dauki wata sura cikin Qur'anin ya rantse kamar yace ya rantse da surar Yasin rantsuwa tayi, idan ya rantse da bangaren Al-Qur'ani. Sai dai inda rikicin yake, inda gizo ke saka shi, shine idan ka rantse da Al-Qur'ani kace wallahi zaka yi, ko kace wallahi ba za ka yi ba, sai ka karya rantsuwar. To kafara ɗaya za ka yi, ko za ka yi kafara ne da daidai adadin yawan ayoyin Al-Qur'anin, to nan ne rikici yake. Imamu Lalika'i ya kawo a cikin littafinsa na aqida, wanda muke cema wane ne ma sunan shi Kashiful Gumma, a ciki ya ce idan mutum ya yi rantsuwa akwai wanda suka tafi, in mutum ya ɗauki Qur'ani ya rantse da shi, to idan ya karya wannan rantsuwa in zai kafara sai yayi daidai yawan adadin ayoyin Al-Qur'ani. To da haka mutane su kiyaye rantsuwa da Al-Qur'ani, mutum yake yayi dauka Qur'ani waye ce rantse kuma ya san ba zai yi ba, ko ya san ƙarya yake yi, ya dauki Al-Qur'ani ya rantse da shi. Ko ka zo ka karya kai kafara daya, baka sani ba ko wannan kafara tayi, ko ko sai ka je lahira kaga kana da kafarori wajen 6000 da wani abu daidai yawan ayoyi, ka san ko mutum ba ya fi mai akai ba zai ci duka lokacin nan. Allah ka tsare mu. Alaikum assalam. Na'am. Kaje mi? Ah, ba shine ne fadi ba. In kace ka rantsa da Qur'ani shikenan, in kace ka rantsa da Allah ka yi rantsuwa, in kace ka rantsa da Al-Qur'ani shikenan. Kaje mi? Ba sai rike ba. Dama dafa ba dan an gane kana rena shi bane ma aka ce sai ka dafa. Ai in dai ka san girman shi, ko yana gaban ka ko bai gaban ka, shikenan in ka rantsa ka rantsa da Al-Qur'ani, ba sai ka dauko ka dafa ba. Gani akai mutane yana rena shi in bai kusa da su, shi yasa haka ce sai ka rike ka dafa. Amma in baka ba kana fadin sunan shi kace ka rantsa da Al-Qur'ani ko ka rantsa da Allah, shikenan magana ta kare. Duk abin da ka jajibo ma kanka ka jajibo shi. Ba dole sai an dauki Qur'anin an rike ba, har a ce mutum sai ya je yayi alwala ya dauka ya rike. Ai duk da an gane bai san Qur'anin bane, shi yasa ake mai haka nan. Bai dai ka zo da shi kusa kai alwala ka rike a hannunka ka ji shi a hannunka sannan ka rantse. Amma in ba haka ba, wanda ya san girman Al-Qur'ani ko ya rike shi ko bai rike shi ba, in ya aka ce mai rantse da Qur'ani ya kuskure ya rantse, ai ya san abin da ya rantse mawa. Lalacewar da aka yi ne ta ba a san girman shi bai kai ga har sai an dauko shi an ba mutum a hannu ya rike sannan ya rantsuwan. Amma in ba haka ba, ba sai an rike shi ba, ko ba a rike shi ba, in mutum ya ce ya rantse da Al-Qur'ani shikenan, ko ya dau wata sura ya ce Yasin ba ana yi ba, ya ce Yasin kuwa ka rantse ne, aha, to shi ne ina ne a bari kawai. Kadiba fa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, yana nan cikin aqidatul mu'min na shi wannan malami, ya ce da annabi ya tafi sama aka nuna mai wani mala'ika, mala'ikan nan daga sama idan ya zuro kafar shi sai ta wuce kasan bakwai, kuma kanshi ya wuce can ya tokara da al'arshi, yana cewa subhanallah, aikin shi kenan shi subhanallah. In yayi subhanallah sai Allah ya ce wanda yake rantsuwa da ni a ƙarya bai san ni bane, shi yasa da bai rantse ba. Idan ka san girman Allah ko kana da gaske ba za ka rantse ba ma. Idan kuna mu'amala da mutum ba zai yadda da maganarka ba har sai kai mai rantsuwa ba abokinka bane ba abokin huddarka bane ka kyale shi to balle kuma wanda zaka rantse mawa kuma ya ki yadda idan ka rantse ma mutum yace ka rantse ka fadi magana yace ka rantse sai ka rantse sai kuma ka ƙara hudda da shi bayan bai yadda ba ka fi shi laifi saboda baka san girman Allah bane kai ma shi ma bai sani ba kuma sai ka biye mai idan mutum yazo yana yin wani abu ana so ya bari ko ana so yayi sai ya ki akai ta cewa wane yi wane bari ko wane yi sai ya ki akai ta fama da shi ya ki to sai a rantsar da shi da Allah shi ko bai rantse ba daga nan sai a ce mai to dan Allah kai to daga nan sai aka ce ya wajaba akai shi wannan abu in dai zai iya yayi ko ya bari sai dai abin nan zai illanta shi ko zai kashe shi idan ya ki daga nan kai kuma in ka kare mai wata magana bayan nan ka fi shi laifi daga nan kamata yayi in dai aka ce to dan girman Allah kai yace shi kowa za a kira ba zai ba to daga nan sai ka ce na fita daga maganar nan sai karbar shi kawai in ka kare kira mai wani abu bayan nan to kenan kana ganin kai ma akwai wanda yafi wanda ka kira kai laifi daga nan kuma nan nan cikin kitabu tauhid na fatawul majid ba a rantsar da mutum da Allah sannan kuma shi ma sai yasa aka ce mutum idan zai zo ya ce maka wani abu ba zai sauri kawai komai zai ce maka yace dan Allah kai dan a sai in abin da ya gagara ne karshe sai ya hada ka da shi kaman ya rantsar da kai kenan ma ce ina son kaza ku yi mu'amala wadannan dai su ne saboda haka suna dauke da wannan saboda haka an fade wannan harufa alif ga suna an fade su da abin nan din su wa qawluhu tanzilul ai wannan kitabi minallahi al-azizi yukhbiru ta'ala shine Allah yana bamu labari akan wannan sifa na alqur'ani ai iz huwa alladhi nazalahu ai tanzilan ala abdihi domin shine Allah ya saukar da wannan qur'anin saukake ne ya saukar da shi ga bawan shi kuma manzon shi wa wasafa nafsuhu bil izzati sanne ya sifanta kanshi da izza wal ilmi fa qala al-aziz yace Allah shine mabuwayi ai fi wato ai fi fintiqamihi yana mabuwayi ne in zai azaba ba wanda zai iya hana min a'da'ihi al-ghalibu ala amrihi wa muradihi an zai mamakiya azaba ba wanda zai hana shi al-ghalibu ala amrihi mai rinjaya ne akan abin da yaso yayi wala yuhalu bainahu wa baina ma yuriduhu ba wanda yasa ya tare shi abin da ya nufin yi a tare shi al-alimu bi khalqihi wato masani ne da halitta sa wa hajatihim kuma yana sanar da bukatun halittunsa wa mutatallabatihim da duk abin da suke nema fa anzala alkitaba li hidayatihim wa islahihim saboda haka ya saukar da littafi dan ya shiryar da su kuma ya zama ya gyara su zama mutanen kirki wa qawluhu ta'ala ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhit tawli Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai gafarta zunubai mai karban tuba amma mai tsananin azaba ne ga wanda suka yi tawaye dhit tawli sannan ma abocin falala ne da kyauta da yalwatawa shike ba da ai ai a'lama annahu ta'ala yaghfiru dhanbal mustaghfiri anan Allah ya sanar cewa yana gafarta zunuban masu tuba wa yaqbalu tawbata ta'ibina yana karban tuban masu tuba wa annahu shaddada al'uqubata 'ala man kafara bihi wa 'asa sannan ya tsananta azaba ga duk wanda ya kafirce masa ko ya saba masa wa qawluhu dhit tawli ai dhil in'amil wasi Allah shine mai ni'imtarwa ni'ima mai fadi wal fadlil azim da falala mai girma la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi ai la ma'budu bi haqqin babu wanda za a bauta mawa da gaskiya illa huwa al aziz al hakim al ghalib ala amrihi al hakim fi tadbir khalqihi ba wanda za a bauta mawa da gaskiya sai shi wanda yake shine mabuwayi al hakim wanda komai yana yin sa a hikima yana aje shi inda ya dace al aziz shine mabuwayi al ghalib ala amrihi wanda in ya tashi wani abu ba wanda zai rinjaye shi Al-Hakim yana aje abu inda ya dace fi tadbiri khalqihi wajen tsara mahallita sai inda za su yi rayuwa akwai na har nan ba na 1 da na 2 yutlaqu tawlu ala si'atil fadli wa si'atil mali akan ce tawul idan aka ba mutun falala da yawa ko aka bashi dukiya da yawa sai a ce tawli ne kama yutlaqu mutlaqal qudra kama yanda ake fadin cikakken iko kenan shi ma ana ce masa mai iko ne wa huwa ma'khuzun min at-tul aydidal qasri an dauko shi ne asali daga abu mai tsawo wato skishi yan gajere kenan tunda yana da abun mai yawa sai a ce yana badawa da yawa nan ba nabi la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya fi mawdi'i sifati lillahi azza wa jalla wannan tana wurin sifa ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala fatakuna sifatu sabiqa fi hadhihi al-ayatul karima sai ta zama sifa ce wadda ta gabata a cikin wannan aya mai karamci ya zama an sifanta Allah tabaaraka wa ta'ala da sifar da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala لما أثنى تبارك وتعالى على نفسه بما هو أهله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أن الله تبارك وتعالى يبعد العبار يهي بكنسا أكنز يهي بكنسا دكنسا سيكما يزو يفدي يقام منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم أبن ديكي ياتن تنتفم يساني يتي أبشيني نن wato lokacin da Allah ya yabi kanshi ala nafsihi bima huwa ahluhu ga abin da ya cancanta akhbara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace masa ma yujadilu fi ayati Allah babu masu jayayya game da ayoyin Allah ay alquraniyya na qurani alhawiya lilhujaj wanda ta tattaro hujjoji alqawati walbarahin wanda suke yanke babu shakka da dalile afili aswati wanda ga sunan afili ala tauhidillahi akan kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wa liqa'ihi da kuma haduwa da shi tabbas ne wa ala nubuwati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wato akan annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka waɗannan abubuwa da suka bayyana ma yujadilu fiha ba wanda zai jayayya akan su domin afili suke illa alladhina kafaru sai waɗanda suka kafirta kawai وذلك لظلمة نفوسهم سبود سو دفن سكان سنا تكين دهو ران سنا تكين دهو وفساد قلوبهم زكاتن سسلالاتي وعليه سبودها كيا رسولنا فاصبر كي حقولي ولا تكتر بظاهر ما هم عليه kada ka rudu da wai abin da suke da shi na bayyane suna ganin suna jin dadi min sa'atir rizqi na cewa suna da arziki wa salamatil badani ko suna ganin jikin su lafiya lau wa huwa ma'ana qawluhu shine ma'ana fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad kada ka damu da dan ka gansu suna jujjuyawa suke da mulki ko suke da jin dadi ko suke da kudi wannan kada ya dame ka dan ka gansu aminina mafi muafina ka gansu lafiya lau cikin aminci ba su da wani ciwo fi abdanihim wa arzakihim ga su da arziki fa innahum mumahhiluna la mahwala muko la muhammaluna su waɗannan mutane jinkiri akai masu la muhammaluna ba kyale su akai ba su waɗannan mumahhiluna an yi masu jinkiri ne kawai talala akai masu la muhammaluna ba kyale su akai ba kakku ga an masu an kyale suna fataka ba wai an rubu da su bane an masu jinkiri ne akwai nahar nan ba na uku da na hudu wannan da aka ce din nan a wannan da aka ce ma yujadilu ai wannan musta'nifan istinafan bayaniyan an yi ta ne dan a kare mana bayani na shi an min su aliman qala kaman zai taso ne akan mai tambaya ne ya tambaya yace ma hadal qur'an ma dama hadal qur'an tanzilan min al aziz al hakim tunda dai wannan qur'ani saukakke ne daga mabuwayi wanda yake mai hikima wa huwa amrun la raiba fihi al amri ne wanda ko shakka babu falima yujadilu fihi haula al mushrikun to me yasa wai mushrikai su suke jayayya suna gardama akan wannan fa ajabahum biqaulihi sai aka ba su amsa aka ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ba masu jayayya game da ayoyin Allah sai wanda suka kafirta ka daina mamaki wanda kaga suna jayayyan nan kafirai ne shi yasa zaka ga suna ta cewa wai yanzu ya kamata mutun da ka zo kana maka magana a ce you know this wannan islam din na need to be reformed ajiddu yasu ai compromising ai wane ne wai sai an yi reforming an yi wane ne kai ne zaka yi reforming din al-aqlaniyun kenan wadanda ake ce masu free thinkers al-aqlaniyun su rika kallon shari'o'i suna auna su da hankalin su wannan molan kan nasu in bai daidai da shi ba sai su rika ganin shari'a ma suna so su tiyaran shari'a wai sai an yi reforming din su sai aje ajiddu ya bayan ba yahudiya ita ta fara yin wannan campaign din da har video ta nike da shi tana cewa in dai ana so a zo karshen wannan asura alladhi yajri bainal muslimin wal kuffar wanda yake gudana tsakanin musulmai da kafirai wai dole sai an zo cikin suratul fatiha an yi gyara an yi reforming din ta wai da ake cewa ghairil maghdubi alaihim waladdallin tun an zo fassara a daina cewa yahudu a daina cewa kristoci sune maghdubi alaihim ko kuma dallin wai a cire shi daga qur'ani a cire wannan ayoyin inda ana so a daina jayayya tsakanin wannan da su wanda ya yarda a cire ba shikenan ba shi kuma ya koma can gidan to da ka abu ne yahudi a cike wannan kiran tuntuni suke kiran wannan kai kuma musulmi ka je ka aro kai ma ka dora ma kanka wani wai ana magana wai ai yanzu abin da yasa yawanci ake rikici akwai wasu mutane masu tsananin addini you need to be why say I compromising in the sense that wai tun da shi yanzu wanda ba musulmi bai son gemu kai ma sai ka aske gemu saboda su matan su ba sa so su sa kaya har kasa su ko musulmi at least sai a hadu san waya sai ita mace sai ta sa skirt iya guiwa ita kuma ta wuce kar ta tsaya ta sa kada ta sa bomb shop kada ta tsaya daidai cinya ita kuma ta matso a zo guiwa kaga an yi compromising shi wannan bai so a sa doguwar riga ka kuma sai ka sa riga iyakan nan sai ka sa nan wurin bai so a sai I compromising to ta akai sai kowa yayi na kowa dole kowa ya rike nashi mana ya rike nashi da ya gamsu da shi shi kuma nasun shi yace keep to what I'm telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that I cannot tell you now and who he refuses to follow him when he comes he will not enter the kingdom of God wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi ahmad to kuma sai mu bari mu koma can kai dai in haka kake so kaje kai na kaje ka rike wancan kaje kai compromise din so naka ba yadda za a yi in ka rike naka ba a ce sai ka zo kai dole ba kai la ikraha fid din aka ce ba a tirsasa wani a ce sai ya zo yayi dole amma ko kuma musulmi sai aka ce ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin aka ƙara cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'ala dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wama Allahu bighafilin amma ya'malu saboda babu wani abun nan ba na'am ba za yadda ba saboda kai in kai baka gane kai su nasu kai ne za a ce ka jawo wani ya dawo naka ba wai a jaka ka tabu can ba kai da kake rike da gaskiya kana rike da dahir baka shakkata wancan an ce a gaskiyan ne amma yanzu an shafe ta yanzu ka bar ta ka dawo nan na'am suratul kafir to yau ga kari ma suratul kafirun barakallahu fi qul ya ayyuhal kafirun gatana ga qul huwallahu ahad duka hada ku daure ku gane kuma mutun ya dage aiki kawai aikin da ke gaban ka kakka tsaya wata gardama yanzu nan bari in baku wani sirri kafin in rufe wannan abun nan din daga cikin magabata in kana da wayo malam ba yadda za a yi a goman nan na farkon nan wannan na ƙarshen na ce baka rabauta ba sai dai in baka da rabo kwata kwata kai dai Allah bai yi ka mai rabo ba kenan ba yadda za a yi da mutum saboda idan rana ta fadi in ma raddaren lailatul qadr ne daga faduwar rana magariba ta yi in kai sallah a lokacin nan kai sallan magariba ka tashi kai sallah raka'a nafila raka'a biyu ka samu tsayuwar daren lailatul qadr to amma wani ko magariba ba zai ba idan kana so kuma kai dabara a lokacin nan sai kai kokari a daren lailatul qadr kuma ka gina gida a aljanna me za ka yi sai ai sallan magariba da kai sai ka karanta qul huwallahu so goma ka gina gida kai daren lailatul qadr ka gina gida ko kuma ka ce to yanzu shikenan nayi maka ina alƙawarin goma na ƙarshen nan kullun sai na gina gida a aljanna a cikin goman nan kullun akai magariba kafin ka tashi daga wurin sai karanta qul huwallahu so goma shikenan ka gina gida a aljanna ko kuma ka ce to kullun yanzu ka sa ma kanka kai baka iya karatun qur'ani da yawa ba kai da yawa ba amma yanzu abinda zan yi kullun daga yau in rana ta fadi da nayi magariba bazan tashi wurin ba sai na karanta qul huwallahu so uku to ka sauke qur'ani dusar da ka karanta ta so uku ka sauke qur'ani yanzu da Allah mai rabo ba zai samu wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fadi hadisi ne ingantacce yace yanzu dayan ku zai kasa karanta thuluthin qur'ani a cikin dare ya karanta daya bisa uku sahabbai suka ce wa zai iya yin wannan ya rasulullahi yace dayan ku ba zai iya karanta qul huwallahu ba so daya in ka karanta ta so ɗaya za a baka ladan ka karanta ɗaya bisa ukun Qur'ani in ka karanta so biyu biyu bisa ukun Qur'ani in ka ƙara so uku ka sauka to ba za ka iya ba in ka ga dama ka karanta ɗaya ka koma ka karanta wani ɗayan ka sauka biyu ka karanta qul huwallahu so uku ka karanta qul ya ayyuhal kafirun so hudu ita kuma nan ka sauka can ka sauka in ka ga dama ka sauka bayan magariba ka sauka bayan isha'i nan ka karanta qul huwallahu so uku can ka karanta qul huwallahu so qul ya ayyuhal kafirun so hudu cewa yayi wanda ya karanta qul ya ayyuhal kafirun so daya za a bashi ladan ya karanta rubu'in qur'ani 1/4 kwata to in ka kara half in ka kara wannan 2/3 in ka kara shikenan ka gama kenan wannan ba za ka iya ba kuma ga waɗannan kwanakin Abdullahi ibn Abbas ya kai ziyara wurin wani suka ga ya tashi yayi ta sallah shi ko mai gida bai tashi ba bayan da aka zo ƙarshen dare sai ya ce da Allah ka tashi alfijir ya kusa fitowa kai koda ɗaya bisa ukun Qur'ani ka karanta yace ya sahabin manzon Allah ya za a yanzu lokaci ya ƙure in karanta kace zan karanta sulusin alqur'ani yace tashi ka karanta qul huwallahu so daya kuma da kuma karanta littafi nan 80 sababan lin najati minan na wato sababi 80 da ke kubutar da mutun daga wuta duk wanda ya karanta aka ce daga ciki duk wanda ya karanta kul huwallahu so 10 a jere to ya gina gida aljanna in kaga dama gobe da azhar ma sai ka gina gidan sai kai katanga in kai sallah raka'a hudu gabin azhar kai hudu bayan azhar an ce kai kan ka kare kanka daga shiga wuta Allahu akbar aka karo musu wani karo idan nuksit ya ce Allahu akbar to su sun yadda ku ji abin da ya kara gaya mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka karanta kul huwallahu so goman nan ka gina gida a aljanna ne sai umar ya ce idan nuksir za mu yi da yawa ya ce balillahu akbar ku yi komin yawan naku Allah ya fi ku ba kai sai kai ka kure shi ba yi da yawan yi iya yawan naka gidajen za a baka kona dan Allah yanzu ba za ka yi tunanin gida nawa za ka gina ba cikin goman nan na karshe in ma baka gino ba da tan yanzu ka ga nawa za ka gina kafin a gama sai ka je kai ta bacci kai ka sha kunu kai ta tusa Allah shirye da mu ku daure ku duk da maganar ba da yadi ko ha wallahi mutumin da yaje makabarta yau ba wanda ya fi shi nadama ya ga cewa da ya samu dama ya fito a ce shike da duk duniya da abin da ke cikin duniyar nan zai bada ta saboda a bashi minti daya ya ce subhanallahi wannan kul huwallahu nan in ka tashi karanta ta kowace aya a sakan ka duba gani kul huwallahu ahad sakan daya Allahu samad lam yalid wa lam yulad ba sakan sakan lokaci ta ci minti daya ashe kenan in zakai so 10 ba ta ci minti 10 ba to amma fa marar rabo ba yadda za a yi da marar rabo in an ce maka mutum bai da rabo to ba yadda za ka yi da shi wi hakuri a ƙara sa dai haka na Aisha ba nan dai shawiya suratul ahzab wannan menene nan ba na ina nake ma saboda haka fa ajabahum ay bi qawlihi ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru shine nan na hudu alghurur zannu almar'i shay'an hasanan shine mutun yayi tsammanin abu yana da kyau wa huwa ay bi jiddihi alhaliki shi abu ne yuqalu gharraka ya ce yaro dai ka idza ja'a laka tazunnu shay'an hasanan idan yasa kana tsammanin abu mai kyau ne wa yakunu ta'zir bil qawli ay taghrir bil qawli ana iya rudan mutun da magana ne aw bi tasini suratin ay alqabi ko kuma bi suratil qabi ko ko nuna masa ga abu yana da sifa mara kyau amma sai a maida mai ita abu mai kyau ne shi kuma ya dauka ita abu nabiyar wal dalilu qawluhu ta'ala wato saboda Allah tabaaraku ta'ala ya ce faqad kana qablahum ay qaum nuuhin ay wal ahzab an samu wasu jama'a da suka wuce can gabanin su ay min ba'di nuuhin ay wa ad wa samud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu madyan wa fir'aun dukkan su sun wuce وقد همت كل امه امن تلك الامم برسولها دكان سون يي نيفين wannan al'ummomi sun yin nifin mugun nifi da manzon su li ta'khudahu fataqtulahu sun yin niyan su kama shi su kashe shi aw tankula bihi koko su masa azaba su ladabtar da shi sun mai sosai akwai nahar wal ahzab humul umamul ladina tahazzabu sune al'ummomin da suka yi cincirundo suka yi taran dangi ala anbiya'ihim bitakdhib suka taran ma annabawan suka ƙaryata su wal inad da gardama da jayayya ka ad wa samud wa man ba'dahum wannan mutane wa qad jadalu bil batil sun yi jayayya da ƙarya ga gaskiya amma sai su yi amfani da ƙarya su nemi su murƙushe gaskiya kama jadala qaumuka min quraish kama yanda mutanen ka su ma suke jayayya da kai ya rasulana li yurhidu bihi al haqq saboda su danna gaskiya aw li yaziluhu ko su kauda gaskiyan wa yub'iduhu bi batilihim su nisantar da mutane daga gaskiya da ƙaryar su fa akhastuhum ay sai na kama su fa kaifa kana iqabiya ya azaba ta take ay kana waqi'an mawqi'ahu azaban nan ta kasance a inda ya kamata a yi ta walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala kan dabo da godiya sun tabbata ga Allah id qata Allahu ay dabirahum domin Allah ya yanke kututturan su gaba daya an kai su har karshe wa anha wujuduhum wa khusumatihim an qarar da duk wani samun su ba ko ina in ka bi su babu su sanan jayayya su ta kare وقوله وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار هكذا كلمه ubangijin ka tabbata akan wadanda suka kafirta cewa su yan wuta ne ai kama wajaba hukumuhu wa ihlaki tilkal umami kama yanda hukuncin sai wajabtar da aka halaka wadancan al'ummomi ai tilkal mukazzaba li rasuli li rusliha wanda suka ƙaryata manzannin su alhamma biqatliha wanda suka himmantu sun yi niyan su kashe annabawan وقد أهلكهم الله فعلا حكا الله يهلك سو حقت كلمة ربك على الذين كفروا حكا ننكلم أبنجدك تتبت قوتا نسك كافرت أنهم أصحاب النار سو يموتني والمراد من كلمة ربك أي قوله لأملا أن جهنم كينا مغانا ندعكتي نأتي كلمة ربك لنا ندعكتي الله يارغا يتبت دتي واللي سيهو تكوت جهنم دمتاني فوقنا ننسونا تكون وندذا تكوت جهنم دسو الله كسابها من تكنسو haqqat din nan ay wajabat wa lazimat ma'khudhun min al-haqq li'annahu lazimun azaba ta tabbata kenan dole ne sai an masa wannan qawluhu ay nafi' ay kalimat ay bil jam'i kalimat wa qara'a hafsun bil ifrad kalima wa hiya ismu jinsin ay bi ma'na al-jam' yana ma'nan jam'i ne na uku al-ijma'u ala wujubi al-waqfi wato wasu sun ce dole ne a tsaya nan ala qawlihi annahum ashabun nar sai an tsaya anan wurin a ce annahum ashabun nar sun ce anan thumma yusta'nafu alqira'a sanna afara tare kira alladhina yujadiluna ay yahmiluna al'ash sai an tsaya nan ashabun nar ba a wucewa a hada da wancan karatun daga wannan qira'a ce ila akhirih wato id yaqbahu an yubadira ila dhihni sami' domin za ana kyaman kada mutun yaji nan da nan yaji kamar su waɗannan mutanen su ne ƴan wutan anna ashabun nar humul ladhina yahmiluna al'ash dan kada mutun ya tsammanin su ƴan wutan su ne masu dauka al'ash shi yasa ke so a tsaya na ta annahum ashabun nar sannan sai a tsaya nan sai a dauki alladhina yahmiluna al'ash da ban shi kuma ina fata an gane ba kamar wancan da aka yi magana ba ma ja'alna ashabun nar illa mala'ika wani yace ka gani ma krista ne yazo bai gane qur'ani ba sai yace ai ma mazo ai mala'iku ƴan wuta ne sai aka tambaye shi menene dalili yace ga qur'ani ne yana cewa ma ja'alna ashabun nar illa mala'ika sai ko ya dauko nan wurin sai gabayen kwandunan musulmi suka ce haka ne fa to an ce wailul lil yazo aka zo wajen abin nan ba aka ce fa wailul lil musallin sai aka zai zai ce kaji ko kaji ma masu sallan da ake ta kuke shan wahala bane ya tabbata wai fa wailul lil musallin sai tsaya iya nan sai gabaye su ma suka ce kaga krista mai ilimi krista kwando dai haukaci ai qur'ani ba yaran su bane dan haka qur'ani ba zuwa ake ai mai keka binnan hawan kawara ba kawai yanda aka ga dama da aka yi maganan wannan ismul mausul ne da aka yi cewa da aka yi fa wailul lil musallin sai da aka zo aka fadi ismul mausul aka ce alladhina sai aka fadi laifin da yasa aka ce alladhina hum an salatihim sahun shi ne ake nufi shi ko sai tsaya nan wurin yayi aya a wurin yace a kenan su ne wailul lil musallin to bane ya tabbata kan masu zalla kuma wasu gabayen suka bi amma fa yana da hikima aina ga hikima mahaukaci qur'ani ba yaran gidanku ba dole ne sai ka tsaya in an gaya ma an ce ku shi yasa ake cewa komin larabcin da kake da shi ba ka iya fassara qur'ani yadda kaga dama sai an koma menene magabata suka ce magabatan na farko mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ayoyin nan menene sahabbai suka shi yasa imamul bukhari rahimahullahu ta'ala shi da yazo qur'anin sai da ya dauki ayoyin qur'anin yayi kitabu na fassaran ayoyin qur'anin ma tukunne fassara su ga yadda manzon Allah ya fassara in zaka rike in kuma kai ma ka yarda shi kenan hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi da sauri taqriru anna alquran alkarim tabbatar da wannan qur'ani din nan mai girma masdaru tanziluhu ta inda ya sauko wanda ya saukar da shi huwa allah ta'ala shine allah madaukaki iz huwa alladhi awhahu domin shi yayi wahayin sa wanazzalahu ala rasulih muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi ga bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bidhalika taqarrara nubuwwati rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ne ku aka kara tabbatar da manzancin manzon allah sallallahu alaihi wasallam abu nabiyu bayanu azamati rabbi tabaaraka wa ta'ala bayani game da girman Allah tabaaraka wa ta'ala al-mutajalliya fi asma'ihi wanda ya bayyana a cikin sunayen nan nashi da aka fadi shine al-aziz al-alim al-hakim mabuwayi ne shi bawan rinjayarsa kuma masani ne na komi mai hikima ne zai tauli ma'abocin kyauta ne da ni'imomi ghafirudh dhanbi mai karban mai gafarta zunubai qabilut taubi mai karban tuba la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi shi sake so kai istighfari da wannan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ka gama ko ina na uku taqriru tauhid wal ba'th wal jaza tabbatar da tauhidi tabbatar da za a mutu kuma za a tashi za a anshi sakamako na hudu na karshe taqriru mabda'i anna allah ta'ala yamhal wa la yahmal tabbatar da ka'idar cewa Allah yakan yi jinkiri amma ba kyalewa yayi ba wa anna batashahu shadid kuma damka Allah mai tsanani ce in aka shiga hannu ba a kucewa Allah ka tsare mu yayi saka nan fal natafi bi hada in qaddara Allahu lana al-baqa sai mu dora daga inda muka tsaya. Muna fata Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimake mu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نق ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وتأتى لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا إذا أسرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم.